والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا يو رانر قوما قوشا رمضان نوان شكرا تهجر من ذا الله صلى الله عليه وسلم تدبو دريه قود ثلاثين شخص wadda ta yi daidai da ranar 5 ga watan 6 shekara ta 2017 ta miladiya yau insha Allah zamu sake maimaita aya ta 91 daga nan zamu tashi insha Allah a cikin karatun na tafsiri na Ramadan da muke yi tambayoyin da aka rubuto wannan yace dan Allah ni ne nake son wata yarinya ita ma tana so na sosai amma tana da cutar sikla ni na sani a kimiya matsalar auren mai sikla amma naji ina so a haka to a shari'a nayi ganganci ko nayi daidai kuma menene matsayina wato mutum zai iya auren ne larura wadda take goda bata ba a kaunar waraka daga larurar idan ya san da larurar idan bai sani bane idan yayi auren to wannan zai wajabta masa wato da daukan diya akan wanda ya yaudare shi ko ita ko waliyi saboda haka zai iya komowa da wani bangare na sadaki wanda ya wuce sadakin tamkarta amma idan ya san tana da larura kuma yayi ya ga zai iya dawainiyar wannan babu laifi zai iya yi inda mutum zai iya auren wadda take da tabin hankali in ya yadda zai iya auren wadda take da cutar baros idan ya yadda daidai cutar da bai halatta mutum ya ce zai auri mace da ita bace shine cutar da in ya aure ta da shi da wannan cutar tana naso wanda wannan nason zai iya kaiwa ya zuwa ga salwantar rayuwarsa kamar cutar kamar mai cutar da ake cewa ko HIV tunda wannan za ta iya kai shi zuwa ga ya kamu da cutar ya kuma ba ma wani saboda haka a lokacin nan ya zamanto ya cutu kuma ya cutar kuma cutar za ta iya kaiwa ya zuwa ga salwantar rai shi ko tsara rai wajibi ne a cikin shari'a Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila ta'aluka kada ku jefa kawukanku ya zuwa ga halaka kuma ya ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawukanku to amma kamar ita wannan cutar sikila akwai wahala ga mai wannan cutar a rayuwarta da kuma wajen dawainiyar daukan ciki amma wannan ba zai hana ya zamanto an aure ta ba kuma wanda yayi haka ya hakura da wannan dawainiyar Allah zai bashi lada akan wannan yana daga cikin taimako da yayi in yayi yana da lada akan wannan abu insha Allah sannan wanda yace a taya na addu'a bashi ya dame ni taimaka min dan Allah Allah ya kara malin lafiya Allah madaukakin sarki ya biya maka basussukan da kake kan cikin wanda suke cikin bashi Allah ya biya musu ina yawan addu'a kan Allah ya biya bashi ga waɗanda suke cikin bashi saboda shi sha'anin bashi abu ne wanda yake mai tashin hankali annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin neman tsarin da yake yi a cikin addu'a kowace sallah yana neman tsari daga bashi Allahumma inni a'udhu bika minal maghram Allahumma inni a'udhu bika min ghalab min al maghram wal ma'sam ina neman tsarin ka daga bashi da laifi to sannan wannan yace ina neman ƙarin haske akan darussan comparative religion da muke yi don samun abinda zamu mai da martani ga littafin bible ga waɗanda suka biyo mu ɗaki-ɗaki daga cikin kiristoci wai za su yi mana wa'azi a campus sai dai wasu ustazai sun ce bai dace ba suna kafa hujja da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Umar yana karanta wani yanki na at-taura kuma ya hana shi malam ustazan fa sun dage don sun ce suna da hujjoji shi yasa na garzayo wajenka Allah ya kara lafiya babu laifi kuma kin ne ce musu inda zai wannan sura ne ake amfani da shi wanda yake jifa da lakabi na izdira'i na izgilanci da tozartawa wannan bai dace ba Allah ta'ala ce wala tanabazu bil alqab kada ku rinka jifan junan ku da laqabba lakabi wanda yake bai dace ba musamman ana amfani da shi ta fuska wacce take bata dace ba asalin ustaz abinda ustaz yake nufi a larabci babban malami shi yasa ake fassara shi yanzu da professor a larabcin zamani ustaz professor ne shi yasa ake cewa ustaz kursi professorial chair haka ake ce ma haka ake ce ma professorial chair ustaz kursi saboda haka amma mu nan mun dauke shi mai koyar daga mai wato mai koyarwa a makarantar islamiyya malamin kananan yara da kuma wanda yake yana kokarin kafa su yana kokarin yin sunna da san addini da wa'azi da sauransu sai a ce masa ustaz da ustaziya in mace ce ma sai a ce mata ustaziya to su wannan ya kamata su fahimta cewa lugha bata taimaka musu ba kuma bai kamata a rinka amfani da kalmar ta nan ba amma dangane da abinda tambayar ta zo a kai wato karanta rubuce-rubucen karanta Bible da littattafan addinin Kirista domin a ga abubuwan da suke da shi na shubuhohi don a san yadda za a kira su zuwa ga addini wannan yana daga cikin wajadilhum billati hiya ahsan kai mujadala da su kai wato kafa hujja da su ta hanya da take mafi kyau kuma wannan malaman musulunci sun riga mu da yin wannan tun malaman da kai tun daga su ibnu ishaq malaman tabi'ai kenan kai tun daga sahabbai aka samu suna yin wannan tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadithu an bani isra'ila wala haraj ku yi riwaya daga bani isra'il babu laifi su ibnu abbas su abdullahi ibnu amr ibn al-as duk suna karanta zafan yahudawa da zafan nasara domin wani lokaci ma har tafsirin alqur'ani sukan fassara shi da waɗansu abubuwa da suka zo daga cikin waɗannan isra'iliya duk da yake malamai sun kasa irin labarurrukan nasu wannan ba bigiran da za a yi bayani ba ne amma asalin wannan wato yin wannan dogaro da abin da ke cikin littafansu domin wato kafa hujja ya samu asali tun daga magabata su ibnu ishaq dan har akwai wani bature da ya rubutu akan ayar fassarar ismu wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad da yanda ibnu ishaq ya dogara da fassarar Bible da aka yi zuwa larabci a da da kuma yanda waɗansu da yanda waɗanda domin wanda suka fassara Bible sun fassara shi daga Siriyaniya wanda ibnu ishaq ya dogara a kai wannan da fassarar da Paracletos da yanda ya zo a fassarar Greek wanne wace ma'ana ce ta fi dacewa da Ahmad a cikin waɗannan fassarar wani bature yayi makala kyakkyawa ya duba wannan to kaga wannan yana ɗaya daga cikin abinda malaman musulunci suka rinka yi a da na manta sunan makalar amma in mutum yayi sashin Paracletos da Ibn Ishaq gegen sannan manyan malamai irin su Al-Qurtubi da irin su Ibn Hazm da malaman da suka rubuta akan addinai irin su Imam Al-Ash'ari da suka rubuta Al-Milal wa Nihal da Al-Fisal fil Milal wa Nihal na Ibn Hazm da maqalatul islamiyyin na Imam Al-Ash'ari da kuma Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah da ya rubuta Al-Jawab As-Sahih liman badala din al-Masih da kuma Hidayatul Hayara na Sheikh Al-Islam Ibn Al-Qayyim duk waɗannan sun nuna cewa malaman musulunci sun yi comparative religion saboda haka waɗanda suke cewa kada a yi wannan suna da ƙarancin sani ne amma babu laifi mutum ya yi sai dai ya kamata kafin mutum ya yi ya zamanto yana da kyakkyawar madogara kyakkyawar kafa ya kafa kansa akan ilimin addini ya zamanto ya san aqida yadda ya kamata kafin ya ce zai shiga cikin wannan fage sannan shin ya halatta mutum ya karbi tallafin da gwamnati take bayarwa ga manoma ni ma kuma noman nake ina jin tsoron riba saboda akwai wasu charges da suke yi amma sai su ce ba riba bace waɗannan mun sha amsawa irin wannan tambayar a nan akwai tafsil idan za a baka amfanin gona ne da kamar yadda ake wannan anko borowa ɗin wannan za a iya tafrijinsa akan halacci haka zalika kamar idan na bank of industry ne shi ma wanda yake za su sai maka inji ne ba kudi za su baka ba su sanya riba ko sun kira shi interest ba interest bane ciniki ne amma an suka baka kudi suka sa a cikin account ɗinka suka ce za su za ka biya wani abu suka kira shi administrative charges to wannan a bisa in dai ba administrative charges din ya zama to tabbas shine kudin da suke dauka wanda yake za su yi hidima na wannan bashin da suka baka ba to wannan ya zama to riba wanda Allah ta'ala ya hana ya haramta amma Allah ya kai mu ranar asabar akwai lecture da Muslim Forum Islamic Forum na Nigeria suka shirya a nan BUK wanda ina daga cikin wanda za su yi bayanin duk waɗannan tallafi kashi-kashi irin wanda gwamnatin tarayya ta kawo da na babban banki da na bankin sana'a da na bankin noma da na bankin kawo ci gaban ƙasa dukkanin su Allah yadda za mu duba mu gan su ɗaya-ɗaya mu ga sharuɗan su da kuma ƙoƙarin da ya kamata a ce an yi don a musuluntar da su domin musulmi suna da haƙƙi kan su ci gajiyar irin wannan tallafi insha Allah ranar asabar in Allah ya yi mu na'am da safe ƙarfe 10 a BUK
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون
نعم الله يقول وأوفوا بعهد الله كما كتك القور الله إذا عاهدتم إذا كفي القور ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها كذا كور ورير ترى صنفوا باين كن كرففاتوا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا الحالي كن سنيا الله شيدا أكونكم إن الله يعلم ما تفعلون للي الله أنا سن أبند فكي أي كتاب ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها كما كدف كسنشي تمكر ونن ود توروري كأنت من بعد قوة باين واتو كرفن تباين تأورا شد كرفي أنكاثا واتو توروريشي يزمن تورا ورا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم kuna mayar da rantsaren tsanku sababin yin barna a tsakaninku an takuna ummatun hiya arba min umma domin ku kasance al'umma wadda take ita ce mafi yawa mafi karfi daga wata al'umma innama yablukumullahu bi Allah kawai fa yana jarab yana muku jarabawa ne da irin wannan hali wala yubayyinanna lakum yawmal qiyama ma kuntum yawmal qiyamati ma kuntum fihi ta'talifu kuma lallai abinda kuke kasance kuna sabawa a cikin sa lallai za a yi muku wato zai bayyana a gare ku ranar alkiyama walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida da Allah ya so da sai ya sanya ku al'umma guda daya ku zamanto al'umma daya dukkaninku akan wato imani walakin yudhillu man yasha, amma Allah yana batar da wanda yaso, wayahdi man yasha, kuma yana shiryar da wanda yaso. Wala tusaluna amma kuntum ta'malun, kuma wallahi lallai za a tambaye ku akan abin da kuka kasance kuna aikatawa. Kamar yadda muka ambata ajiya a farkon bayani akan tafsirin waɗannan ayoyi, cewa wannan ayar tana daga cikin abinda wato Allah ya ambata na abinda Al-Qur'ani ya kunsa na bayanin komai da kuma shari'a da rahma da bishara ga muminai, domin da waɗannan ayoyi Allah ya tabbatar da muminai akan abinda suka yi na shiga addinin musulunci. Domin waɗanda suke sababbin shiga addinin musulunci, kada wato su raura'a, wato kada imanin su ya kada imanin su ya zamanto ya raurawa, ya yi rauni daga abinda suke fuskanta na rudi da wato shubha da kafirai suke jefa musu. Abinda zai tabbatar da imanin su abinda yake shine sani ingantacce, shine wahayin Allah, shine umarnin Allah da wa'azin da Allah yake yi. Don babu abinda yake tabbatar da imani a cikin zuciyar wanda ya musulunta daga farko, irin ilimi da wa'azi ai ta maimaita shi ana nuna mata, shine yafi komai tabbatar da imani a cikin zuciyarsa. Akwai waɗansu sabubba waɗanda suke daga baya addinin musulunci ya zo ta wannan hanyar ya rinka tabbatar da mutane akan imani, shine wato ba su abun duniya. Domin waɗansu abun duniyar idan aka ba su, shine zai idan ya wato yana daga cikin abin da yake zai tattaro zukatansu ya sanya su imanin ya tabbata, ya sanya su su karba addinin, su yadda da sabuwar rayuwar da suka shigo. Kamar yanda Allah madaukakin sarki yayin da musulunci yayi karfi, yayi umarni, yayin da musulunci ya samu hanyoyin kudaden shiga, yayi umarni daga cewa daga kasan zakka a ba ma mutane da za a wato karkatar da zuciyarsu zuwa ga shiga addinin musulunci, shine al-mu'allafatu qulubuhum. Kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka ba ma mutane dukiya domin ya tattaro su, domin ya janyo hankalinsu kan su shiga addinin musulunci, kuma in sun shiga addinin musulunci su zauna a cikin sa. To wannan wata marhala ce wadda ta zo daga baya, amma a nan a lokacin da musulmi suke da rauni, ba su da abin da zai tabbatar da mutane akan addini in ba hasken imani ba. To shine Allah madaukakin sarki a waɗannan ayoyi ya bayyana wannan haske wanda zai tabbatar da imani a cikin zuciyar mu'minai. Allah yake ku cika alƙawarin Allah, wannan alƙawari na Allah. Allah yana ishara ga abin da ya kasance al'adar manzo sallallahu alaihi wasallam, idan mutane sun musulunta sukan yi masa mubaya'a, akan shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Suka ce bude hannunka ne maka mubaya'a akan musulunci, sai ya bude hannun sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunsa akan hannunsu, shine wanda wannan sifar mubayar Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan. Hannunsa shine a sama, hannunsu a ƙasa. Wannan mubayar wato ishara ce ga cewar abinda suka yi mubaya'a akai to za su lizimce shi, su tabbatar da shi. To kuma sai Allah ya kira shi alƙawarin Allah, wato alƙawarin da aka kulla da Allah, domin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake daukan, shine mai isarwa daga Allah. To yayin da ya kulla alƙawarin, ya kulla shine da sunan Allah, tamkar Allah take yi ma wannan alƙawarin. Shi yasa Allah ya kira shi a cikin wannan ayar wato ahadullahi, alƙawarin Allah. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha, kada ku warware rantsa-rantse. Al-ayman jam'u yamin, rantsuwa kenan. Shine wato kace wato ka sanya Allah ya zamanto shaida akan abin da zaka yi. Domin ma'anar rantsuwa tana tsayawa a makamin shaida. Shaida shine wani wanda ya gani ya ce haka ne alƙawarin da kai kenan. To ita kuma rantsuwa tamkar ka ce ne Allah shine shaida akan abin da kai alƙawari akai, ko Allah shine shaida abin da ka lizumta ma kanka zaka yi. To kaga wannan idan da mutane za su duba su gani ai tafi shaida ma ƙarfi, tunda ka ce Allah shine shaidarka. To kaga wanda duk zai fuskanci wannan ya warware, to tamkar ya ce da Allah yake yi kenan, kamar ya ƙaryata shaidar Allah kenan. Shi yasa Allah ya ce wa qad ja'altumullaha alaykum kafila, alhali kun sanya Allah kafili. Ma'anar kafil, wato asalin ma'anar kafil mai lamuni, amma anan ana nufin kun sanya Allah shaida akan ku cewa abin nan da muke fada Allah ya san gaskiya ne, shine ma'anar rantsuwa. Idan ka rantse da Allah ka sanya Allah shaida, wato kana cewa abin nan da nake fada Allah ya san abin da nake fada gaskiya ne, to shi yasa Allah ya ce to kada ku warware rantsuwar ku bayan kun yi. Shine bayan ka kulla alƙawari da sunan Allah kada ku wato kada ku rantsa kada ku warware ta. To kuma shi yasa rantsuwa a wani wajen Allah ya ba ta sunan shaida, Allah ya ba mu rantsuwa sunan shaida. Fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu lamina sadiqin wal khamisatu anna la'nata Allah alayhi in kana min al kadibin. Waɗannan ishara ne game da rantsuwar li'ani. Idan mutum ya zargi matarsa da zina ba shi da shaidu guda hudu, ko kuma ya kore cikin da matarsa ta zo masa da shi ta ce ba ɗansa bane, ko kuma ya kore ɗan da ta haifa masa ya ce ba ɗansa bane, to idan ba shi da shaidu guda hudu akan wannan sai a yi rantsuwar li'ani. To an kira waɗannan rantsan da mutum zai yi guda hudu, rantsuwa guda hudu, ya ce wallahi wallahi ya ce billahi alladhi la ilaha illa huwa ta yi zina, ko na ganta tana zina, ko billahi alladhi la ilaha illa huwa cikin nan ba nawa bane, ko billahi alladhi la ilaha illa huwa dan ba nawa bane. To kaga aka kira wannan shaida, alhali kuma rantsuwa ce saboda shaidar Allah ce. Aka kira ta shaida, shaidar tafi komai ita ce shaidar Allah. Allah ya yi wato akwai abubuwa da Allah yake cewa ai hukunci da su bisa shaidar Allah, wato bisa rantsuwa. Rantsuwa daban-daban ce, malamai sun kasata kusan kashi biyar kamar yadda mai tuhfa ya kawo su ɗaya bayan ɗaya, lokacin da kowace irin abin da take hukuntawa, da kuma kowace menene shar'inta, wanda a babin alƙalanci ake. To Allah maɗaukakin malamai sun yi bayanin cewar wato maqsudin waɗannan jumloli da suka zo tun daga faɗin Allah wa aufu bi ahadillah shine wato wasiya da tsare alƙawarin da aka kulla shi, da kuma tsare rantsuwa, da kuma rashin wato yin ridda a koma ga kafirci, da kuma toshe kafar da mushrikai suke bi domin su jefa fitina a cikin zukatan musulmi, yayin da suke hana su, suke toshe su daga shiga cikin addinin musulunci da hanyoyi daban-daban na saddu. A farkon zuwan musulunci sun dauki hanyoyi daban-daban wato na hana mutane shiga addinin musulunci, banda azabtarwa da kuma wato duka da zagi da aibatawa da kuma yin ƙarya a gare su, da dukkan wata hanya ta matsa musu lamba. Akwai kuma hanyar jefa shakka a cikin zukatansu, kamar yanda suke cewa nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabin, mun fi ku yawan dukiya, mun fi ku yawan ƴaƴa, ba za a yi mana azaba ba, ku duba ku gani, mu Allah ya raba ya bamu, in ma wata alfarma ce a ce ku Allah ya zaba ba mu ba. Wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'din li yaqulu a ha'ula'i mannallahu alaihim min bainina, kamar haka Allah ya ce kamar haka muke fitinar su, domin su ce yanzu waɗannan su ne Allah ya musu baiwa ya fifita su a tsakanin mu su aka zaba, bayan mu ne muka fi dukiya, mu ne muka fi ƴaƴa. To irin waɗannan abubuwan za su suna tasiri a cikin zukatan mutane. To saboda haka domin Alƙur'ani yayi maganin wannan shubha da ake jefawa sai bayani ya zo da ilimi, domin ita shubha ba a maganinta sai da ilimi. Ba abu ne na ƙarfi ba, ba abu ne na zagi ba, ba abu ne na ba'a ba, ba abu ne na iya magana ba, a abu ne na ilimi na haske. To shine Allah maɗaukakin waɗannan maqsudin waɗannan ayoyi, raddin waɗannan shubuhohi ɗin, da kawar da irin fitinar da mushrikai suke jefawa a cikin zukatan musulmi. Ya daga cikin fitinarsu da suke cewar da suke faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suce laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim, me yasa ba a saukar da wannan alqur'anin ba akan wani mutum babba daga cikin alqaryatu guda biyu, ko Makka ko Ta'ifa. Sai aka turo Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga dukkan mikiyati babba ne a wajen su, tunda daga babban gida yake, kuma a babban gidan, a gidan Banu Abdul Muttalib, babu kamarsa sallallahu alaihi wasallam. Amma su suna nufin irin nasu babban a wajen su, irin su Walid ibn al-Mughira, irin su Amr ibn al-Hakam, Abu Jahal, irin su Abu Sufyan, irin su suke gani. Me yasa ba shine aka aiko ba? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ta'ala yace ahum yaqsimuna rahmat rabbih sune suke raba rahmar ubangijinka to wannan kamar yanda waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce yace ka anna qauman mimman aslama bi makka zayyana lahum ash-shaytan li jazaihim ma ra'aw min ghalabati quraish wa istib'atihim lil muslimina bi wa'idaihim lahum kamar waɗansu daga cikin musulmi waɗanda suka musulunta a makka shedan ya zayyana musu suna wato sun samu rauni na zuci saboda abinda suke gani na rinjayen quraish da kuma yanda suka tozar suka raunana musulmi suke gana musu azaba iri iri walima kanu ya'idunahum in raja'u min al-mawa'id da kuma irin alƙawarin da suke musu cewa idan kuka bar bin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuka warware bai'ar da kuka yi mata za suka rinka musu alƙawarin abubuwa za mu ba ku matsayi in yanci ne za in bayi ne suke za mu yan za mu ba ku yanci kuma za ku zo ku zamanto tare da mu mu ne muka fi yawa mu ne muka fi ƙarfi mu ne muke kan addinin annaba addinin iyaye da kakanni sauran larabawa suna tare da mu to wannan zai iya sawwala mu wanda suke masu raunin imani wanda ba zai shiga cikin addinin musulunci ba ce wata kila fa haka ma'aunin yake saboda koyaushe ɗaya daga cikin uslubin kafirci shine ya amfani da alquwal madiya ya amfani da karfi na madda karfi na duniya zahiri shine abin da yake amfani da shi zahirin karfin duniya to Allah madaukakin sarki yake tabbatar da musulmi kuma wannan bai tsaya kan a Makka ba hatta a Madina Allah ta'ala ya cigaba da tabbatar da musulmi kamar yadda Allah ta'ala yake cewa la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru bil bilad kada jujjuyawar kafirai a cikin kasa ya rude ka mata'un qalil jin dadi ne dan kankani kuma ma'awahum jahannam sannan makomarsu wutar jahannam to ana wannan yana daga wato kada sai yazo da sufar gargadi kada ku warware alƙawarin Allah domin wani alƙawari da ake muku cewa shine an takuna ummatun hiya arba min umma ku zamanto al'umma wadda take tafi karfi tafi yawa daga wata al'umma wato ku zamanto kun koma cikin quraish ba kuna cikin musulmi ba saboda quraish a farkon musulunci sun fi yawa sun fi karfi bisa waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya hada mutum ya warware alƙawarin da ya sanya Allah shaida a kai dan saboda ganin wata maslaha ta duniya kamar mutum ka kulle alƙawari da mutane saboda kana ganin cewar wannan alƙawarin idan ka warware shi zaka samu wata fa'ida maimakon ka tsaya akan ka duba girman Allah ka duba alƙawarin Allah da ka sanya Allah shaida a kansa ka tsaya a kanka ko da ka rasa amfanin duniya amma wani lokaci sai shedan ya zayyana wa mutum sai ya warware kalmarsa ya warware alƙawarinsa wanda wannan kuma mun san yana faruwa hatta a cikin cinikayya tsakanin mutane mutum ka yi ciniki da mutum an kulla ciniki ka ba shi kalma amma daga ka ga wani ya zo ya baka abin da ya fi sai ka warware ka ce ba a yi wannan ba ka ce gari ma yana tashi ballantana kalma ballantana magana ma sai ka tashi to wannan yana daga cikin abinda wannan ayar take duk da yake ta zo ne akan muhimmin al'amari wanda ya fi komai amma dukkan wani alkawari ya shiga cikinsa alkawarin da mutum ya yi tsakaninsa da Allah ya warware shi saboda amfanin duniya shine Allah maɗaukakin sarki yake hana musulmi a cikin wannan shine sannan Allah ta'ala ya kawo kissar macen da amma bai ambaci sunanta ba domin alkur'ani in ba waɗanda suka shahara ba daga cikin kafirai a ba a ambatan sunansu kamar irin su Jaluta da irin su Qarun da irin su Haman yawanci sai dai a kawo su da sifarsu kawai nan sai Allah ya ambace ta da sifarta yace wala takunu kallati naqabat ghadlaha kada ku zamanto tamkar wannan wadda ta warware kadinta an san kadi ai wato a samu auduga a mayar da shi zari to wannan wata mata ce da ake ce mata Raifatu binti Sa'ad daga At-Taymiyyah daga kabilar su Sayyidina Abubakar take Qurashiyya ce amma tana da tabin hankali tana da bayi masu mata aiki za su zo su kadi da safa za a fara kadin sai an gama kadin gabaki daya an tara zare yamma ta yi sai kuma ta ce duk a kwance kadin da aka yi ya koma auduga a yancin shi ya zamanto warawara duk wahalar da ta sha da suke kuma ba su ce ba haka ba dan ku yangunta ne karkashin ta suke dole sai bayan ta kulla abu ta tabbatar da shi ta zo ta ce sannan ta zo ta warware to fuskar aka ci karku zaman to tamkar ta wannan misali ne na wanda yake zai yi abu wanda yake abun nan na maslaha kyakkyawan al'amari sannan ya zo ya bata shi wajihu shabahi din shine ar-ruju'u ila fasad ba'da talabbus bis-salah mutun ya koma cikin barna bayan da ya kyautata al'amari shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana kan mu rinka roƙon Allah mu rinka neman tsarin Allah daga shi Allahumma inni a'udhu bika min al-hawri ba'da al-kawf Allah ina neman tsarin ka daga tincewa bayan daurewa kamar yanda wato ka daura rawani asali wannan kalma ce ta al-hawr wal-kawr a sifar daura rawani ne al-kawr shine ka rinka daura rawanin al-hawr ka tince shi to ina neman tsarin ka daga tincewa bayan daurawa wato bayan ka daura abu ka kyautata shi ka koma kai farna yana daga cikin abinda malamai suka yi wa'azi da shi bayan Ramadan kan cewa kada mutun ya zo yayi al-hawr ba'da al-kawr bayan cikin Ramadan ya tsare iyakokin Allah ya tsare sallah ya kiyaye hudud ya bar sako amma Ramadan na wucewa sai ya koma gidan jiya wal iyad billah to wannan shine aka kamanta Allah madaukakin sarki daga cikin abubuwan da yake yi na uslubin al-Qur'ani domin wato ya sanya mutane wato domin shari'a ta karfafa a cikin zuciyar bayinsa shine ya buga musu misali domin shi misali in aka buga shi yafi kusa ga karba ga abinda hankali zai gane idan aka ce kada ku koma zuwa ga barna bayan kun yi gyara wannan wani abu ne wanda yake sai an yi zurfin tunani za a gane amma yanda aka kawo misali iri-iri a gaba aka ce kar ku zaman to tamkar wannan wanda take kadi bayan ta inganta aikin ta sannan ta zo ta war sannan ta zo ta bata shi ga baki daya domin yayin da kuka yi alƙawari wanda yake wannan alƙawarin shine islahi shine gyara da kuka yi sannan ku koma ku warware shi ku yi ridda ku koma cikin kafirci bayan da kun shigo cikin addinin musulunci to misalin ku ya mafi na wannan matar muni shine Allah madaukakin sarki yace menene wannan ya zamanto kuma yadda rantsuwar ku ta zamanto sanadiyar yin barna wato ta kuma yadda rantsuwar ku hanya ta yaudara ya zamanto kun zo kun ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun bi kuma mun yi imani mun musulunta amma kuna nufin wato ku yi barna ne daga baya ku je ku fita daga cikin addinin musulunci daga baya to wannan wato kun mayar da sunan Allah ya zamanto sanadiya na yin barna na yin yaudara domin kuma diddan saboda me don ku zamanto al'umma da tafi karfi da kuma tafi yawa daga da al'ummar da kuke ciki ita ce al'ummar musulmi an yi amfani da kalmar ar-rubu hiya arba wato ismu tafdil ne daga ar-rubu kamar yanda ake ce ma a'ala daga al-ulu wato abinda ake nufi da ar-rubu shine az-ziyada qari daga nan aka samu riba daga nan aka samu riba kuma wannan kalmar ta zo da yawa a cikin al-Qur'ani wa mathalu alladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi kamathali jannatin bi rabwa ar-rabwa an ce ma jigawa rabwa saboda yashin da yake kanta yafi yashin da yake kasa ya karu akan wato wani yashi fa an takuna ummatun hiya arbamin umma wato kar ku dan ku zamanto al'umma da tafi yawa tafi karfi daga da al'umma da take ci da kuke ciki domin wannan ishara ne ga shubuhar da kafirai suke jefawa cewa idan kuka bar addinin musulunci in kuka zo wajen mu za ku zo wajen karfi za ku zo wajen yawa za ku zo wajen tanadi za ku zo wajen jama'a mai yawa za mu haɗu mu taimaka muku wannan azaba da ake muku za ku samu sauki kyara da ake muku za ku samu izza ko ina kuka je a cikin makka za a rinka girmama ku duk irin wannan abubuwan da quraishi suke gaya muku to dan kwadayin samun wannan ku je ku warware alƙawarinku Allah ta'ala yake inna ma yablukumullahu bi abinda wannan abin da yake faruwa jarabawa ce Allah yake muku wato wannan halin ba zai dawama ba to wannan a bayyana wa mutum ya gane a halin da ya shiga cewar wannan jarabawa ce daga Allah yana daga cikin abin da zai taimaka masa wajen hakuri yana daga cikin abin da zai taimaka masa wajen tsayawa akan gaskiya to amma sau da yawa wani lokaci mutum shedan sai ya rinjaye a kansa Allah madaukakin sarki ya tabbatar da musulmi gabaki ɗaya musulmi a Makka ba wanda ya ridda sun tsaya akan addinin musulunci ba su ridda ba bal wanda kawai aka samu ya ridda Abdullahi ibn Sa'ad ibn Abi Sarh ne shi kuma sai bayan ma yana Madina bayan ya bar Madina bayan yayi hijira yana Madina yayi ridda ya dawo wajen mushrikai kuma bayan fatuhu Makka ya tuba ya dawo ya musulunci ya kyautata musuluncin sa ya kyautata yana daga cikin masu rubuta wahayi har yaje yana cewa ai shine yake ga mu Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yake zuwa masa na wahayi amma Allah ya da Allah yayi masa arziki ya dawo ya musulunta kuma wato yana da ban mamaki ya mutu a shekara ta 36 bayan hijira yayi addu'a cewar Allah ya karbi ransa yana cikin sallah Allah ya karbi addu'ar da yake nan yana asqalan bai zo cikin fitinar da mutanen Misra suka taho domin kashe Sayyidina Uthman bai taho tare da su ba amma ya taho dan ya sanar da Sayyidina Uthman irin mummunan shirin da suka yi ya zo ya tara hassun kashe shi to wajen komawa ya tsaya a Asqalan wadda take a cikin Israel yanzu Ashkelon inda ake ce mai Ashkelon yayi wannan addu'ar wata ran yayi sallar asuba shine liman afaka a farko ya karanta Fatiha da wal adiyat a raka'a ta biyu ya karanta Fatiha da wata sura ba ambata ba yayi tahiyya yace assalamu alaikum sallama ta farko sai ya fadi kafin yace assalamu alaikum ta biyu a wannan hali ya rasu saboda haka ɗaya daga cikin alamun kyakkyawan cikawa mutum ya cika akan aiki na gari sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam na'am yayi futuhat na'am yayi futuhat kwarai shine ya fito Ifriqiya fatihin da aka samu dukiya mai yawan gaske wanda an ce kowanne daga cikin mayakan rabansa da aka bashi dinare ba dirhami ba dinare 3000 aka bashi kuma shine yaje ya samu huduna tsakanin Nubia da Nubia wato sune mutanen Sudan ya shigar da 'yan Sudan cikin addinin musulunci Ifriqiya a lokacin ana nufin Tunis shine ya shigar da Tunis cikin addinin musulunci shine ya fi saboda haka kaga irin yadda Allah madaukakin sarki yake karban tuban mutum wani lokaci in Allah ya jarabci mutum da wani zunubi wato zunubin sai ya zamanto masa mabudin alkhairi in yayi tuba na gaske tsakaninsa da Allah jalla wa ala dan haka kada idan ka jarabtu da sako shedan yazo ya ce zai raba ka da Allah yace ka zama tsinanne sannan ka ce zaka tuba ga Allah yau shi Allah zai saurare ka in ka biye mata shedan baka sani ba wata illa Allah ya jarabce ka da wannan zunubin domin ya bude maka kofar karba da kofar kabuli wanda yake da ba za ka samu ba da ayyukanka domin in kai tuba ingantacce shi kansa tuba aiki ne na gari albarkar wannan tuban sai Allah ya kai ka matsayi da Allah ne kadai wato ya san iyakarsa saboda haka mutum ko yaushe ya zama to mai kyautata zato ga Allah a kowane hali yake ko a halin ibada ko a halin sabo mutum ya kyautata zato ga Allah kar ya bari wani abu ya shiga tsakaninka da Allah kar ya bari wani abu ya shiga tsakaninka da kyautata zato ga Allah to Allah ya tabbatar da zuciyar musulmi suka zage akan imani ba wanda ya ridda daga cikin su to amma daga cikin abin da Allah madaukake wato uslubin alqur'ani wajen tabbatar da imani akan su shine wannan uslubi na wa'azi bayan Allah madaukakin sarki sannan yayi musu gargadi yace to ranar alkiyama abin da yake sa ku kike sassabawa zai bayyana gare ku yanzu kuna gani sune Allah ya ba su tantini sune Allah ya ba su izza ku kuma kuna raunana kuma Allah ya ce jarabawa ce me kike hikimar jarabawar ba lalle za ku fahimta ba a wannan rayuwa amma ranar alkiyama wannan sabanin da kuke zai bayyana gare ku to kaga a cikin wannan akwai bawa mutum aminci da Allah cewa Allah zai bayyana mana hikimar wannan bambanci na roƙa wato mun shiga cikin wannan hali to Allah ne da hikima Allah ya yi mana jarabawa me kike hikimar Allah ba lalle mu gane yanzu ba Allah zai bayyana a gare mu ranar alkiyama sai Allah ya dangana mu zuwa ga imaninmu da cewar Allah ya sani mu ba mu sani ba bayan da can yayi mana gargadi yace inna Allah ya'lamu ma taf'alu Allah fa yana sanin abin da kuke yi saboda haka abin da kuke yi yanzu da abin da daga baya za ku zo ku yi duk Allah yana sani saboda haka in ku Allah yana sani kun san Allah zai muku hisabi nan kuma sai Allah yace ku amintu da sanin Allah cewar akwai hikima kuma bayanin zai zo muku ranar alkiyama to sannan yayi ishara ga wata daga cikin hikimar ta Allah anan yace walau sha Allahu laja'alakum ummatan wahida da Allah ya so sai sa ku zamanto al'umma daya su kafiran da ku duk ku zamanto al'umma daya duk ku zamanto musulmi wannan ba zai gagara ga Allah ba amma Allah bai yi haka ba wanda ya nuna kan cewar wato Allah yana da hikima akan abin da yayi saboda haka ku sallama ku yadda da hukuncin Allah amma me yasa Allah amma Allah madaukakin sarki da bai yi haka ba yace walakin yuzillu man yasha amma Allah yana batar da wanda yaso wayahdi man yasha kuma yana shiryar da wanda yaso to kada ku dauka kan cewar wato idan wato Allah ne da Allah yake cewa yana batar da wanda yaso yana shiryar da wanda yaso wanda ya bata shikenan tunda Allah ya batar da shi shikenan ya sha wanda ya shirya tunda Allah ne ya shiryar da shi shikenan dan amfanin ta a akwai tambaya akwai hisabi domin wanda ya bata za a tambaye shi ya ake ka bata wanda ya shirya za a tambaye shi ya menene kai na shirya domin ai masa sakayya saboda haka a cikin wannan ya nuna dai kan cewa al'amarin a mai da shi zuwa ga Allah ranar alkiyama na'am
wala tastafizu al
wala tastaru na'am wala tastafizu
ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء لما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم
yayin da Allah ya musu ya gargadi musulmi akan abin da zai kai ya zuwa ga dauki marantsaran tsansu wato sababin wato hanyar afkar da barna a tsakanin su ya bayyana cewar da ya bayyana wannan a wacce aya da ta wuce sai kuma Allah madaukakin sarki ya bayyana wata fuskar ta barnar da ke cikin warware alƙawari da warware rantsuwar da suke da Allah Allah yace wala tattakhidu aymanakum dakhalan bainakum yace kada ku riki rantsaran tsanku su zamanto wato sababin afkar da barna a tsakanin ku fatazilla qadamun ba'da thubutiha idan kuka yi haka sai wato diddige sai ya zame bayan tabbatar sa wata zuqu su'a kuma ku dandana mummuna bima sadattum an sabilillah ku dandana wato mummunan azaba saboda hanawar da kuka yi ga tafarkin Allah kun hana waɗansu bin tafarkin Allah wala kuma azabun azim kuma azaba mai girma ta tabbata a gare ku wato wannan wata fuska ce ta barnar da ke cikin warwarewar alƙawari warwarewar rantsuwar su ta mubaya'a wato yin ridda ga barin shiga addinin musulunci wata barnar da ke ciki bayan waccan barnar ta kan wato ya zamanto kuma yadda barnar da ke cikin ku zamanto kuna so ku zamanto al'umma mai yawa maimakon al'umma kadan wato ku ya zamanto kun yi watsi da shirin Allah ba ku san shi ba to daga cikin barnar da ke cikin wannan kuma akwai abinda Allah ya ambata fata zilla qadamun ba'da thubutiha kafa sai ta zame bayan tabbatar ta idan mutum ya zame me zai faru a gare shi ko dai ya fasa kai ko kuma wani abu wanda yake mallaka mai tsada ya zamanto sanadiyar rabuwa da shi kenan ya fashe wannan kinaya ce na cewar abinda wato mutum in yana kan gaskiya tamkar digadigansa a kafa suke babu abinda zai girgiza shi to idan kuma ya samu hanyar kaucewa to abinda kamar wato zaniya ce za ta samu mutum kowa ya san babu abin wato ba a san zaniya shi yasa zaka gama ko hanya ce wanda yake idan akwai zaniya sai ga an sanya alama ko kuma idan wato malale ne a inda aka damu da rayukan mutane ba irin nan kasan ba wanda ba a wannan tunanin inda aka damu da rayukan mutane wajen da ake zamiya sai a sanya falwaya wanda zaka rike dan idan ka zo karka zame akan wani lokaci idan aka yi hanya in aka yi matattakala to ana tunanin al'umma kenan da suke tunani suna tunanin akwai wani wanda yake zai zo wanda yake akan kujera za a tura shi ko kuma akwai mace da za ta zo da yaro akan kura za ta tura shi akwai mai kaya da zai zo ba zai iya dauka ba akan kura zai tura saboda haka sai a hanyar malale to wani lokaci idan mutum ya zo sai ya bi ta wannan malalan to saboda an san akwai masu bin wannan malalan sai a yi wato karfe wanda za a sa dan ka rinka kamawa kar garin bin wannan malalan ka zame ka fadi ka ji ciwo haka inda aka damu da ran mutum kenan amma mu duk ba mu wannan tunanin duk ba mu wannan tunanin daga masu zanan har masu cewa ai zanan har masu yin muhammad su aiwatar ba 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 wanda yake wannan tunanin ba wanda yake wannan tunanin ba a tunanin mace mai yaro ba a tunanin tsoho wanda yake tafiya akan wheelchair ba a tunanin wanda ya kare yake tafiya akan kujera wanda ake tura shi ba a wannan tunanin to wannan dai a istidrad ne don duba da halin mu domin waɗanda suke a cikin matsayi irin wannan su rinka irin wannan tunanin al'umma ba ta lafiyayyu bace kawai ba ta karfafa bace kawai akwai mutane iri iri to a shahid a cikin nan shine zamiya bayan tabbata aibi ne da ake gudun sa to shine Allah ya bayyana mana in kuka yi haka to tamkar mutum ya zame ne bayan da yana akan matabbata sannan kuma wata duku su'a kuma za ku samu mummunan sakamako shine za ku dandana mummuna wato mummunan sakamako daga Allah saboda ne saboda kun hana mutane shiga addinin Allah domin yayin da mutum ya yi ridda kamar ya ce ne na shiga addinin na gani babu komai saboda haka kaga wanda yake son ya shiga addinin ka hana shi shiga domin ka ce masa ni ma da akwai wani abu da ban zauna ba amma tunda na bari ka san cewa ba daidai bai kamar uslubin Yahudawa wa qalat ta'ifatun min ahli alkitab aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu wa jahanna hari wa kfuru akhirahu la'allahum yarji'un sai su ce ku je ku shiga addinin musulunci da hantsi in yamma ta yi bayan sallar la'asar sai ku yi ridda idan an tambaye ku sai ce a mun shiga mun ga babu wani abu a ciki da gaskiya ne da mun zauna uslubi ne na wato a sa mutane kar su shiga addinin musulunci wanda kuma suka shiga masu rauni ce kai wani ma fa ya shiga ya fita kuma wani fa kaza ne da abun nan gaskiya na da bai fita ba saboda haka su ma sai su fita to kaga wannan saddun an sabilillah ta fuska biyu masu rauni su ma su fita ku ja waɗansu sannan waɗanda suke so su shigo ku hana su shiga to babu sharri kuwa irin ka hana mutane shiga addinin Allah to Allah yake idan kuka yi haka sai ku dandana mummuna saboda kun hana mutane saboda abinda kuka toshe daga tafarkin Allah kuma wala kuma azabun azim kuma akwai azaba mai girma tana kan ku saboda barnar da kuka yi na'am
la tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila inna ma 'indallahi huwa khayrun lakum in kuntum ta'lamun ma 'indakum ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
الله يشهد ولا تشتروا بأهد الله ثمنا قليلا كما كذا كسيء ثمنا قليلا تمني وانديك أنك أن bi ahadillahi da alƙawarin Allah shine ku warware alƙawarin Allah dan a ba ku wani amfani dan kadan as-saman anan ana nufin as-samanul qalil shine abinda mushrikai suke ma waɗanda suka yi ridda daga cikin musulmi suke in kuka yi ridda za mu ba ku sauƙin rayuwa za mu ba ku dukiya za mu ba ku izza za mu ba ku karɓuwa a cikin al'umma to duk wannan shine Allah ya kira shi as-samanul qalil as-samanul qalil tumuni wanda yake dan kadan tumuni wanda yake dan kadan to kada ku sayar da alƙawarin Allah da wani tumuni dan kankani duk wani abu na duniya dan kankani ne bai tafi kara ya kare ba akan alƙawarin Allah kada ku sayar da alƙawarin Allah da wani amfani na duniya dan kadan innama indallahi huwa khairul lakum abinda yake wajen Allah abinda Allah ya tanadar muku shine fa alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamun in kun kasance kuna sani ma indakum yanfad abin da yake wajen ku mai karewa ne zai kare wa ma inda Allah ba abin da ke wajen Allah kuwa dawwaman mini kaga sai yazo da sigar ismul fa'il baqin ai mai dawwama ne tabbatacce baya karewa Allah yake inna hada la rizquna ma lahu min nafar azzikin mu kenan bashi da karewa bashi da karewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kai a daren da aka yi kusu a ranar da aka yi kusu aka nuna masa aljanna da wuta har ya ga inubin aljanna ya mika hannu zai tsunko sai kuma bai tsunko ba yace da na tsunko da kun ci wannan inubin har duniya ta tashi inubi guda daya domin albiki Allah abinda ke cikin aljanna baya karewa amma abinda ke wajen ku fa ma inda kun yin fa karewa zai duk abinda ka tara mai karewa ne in bai kare ba za ka tafi ka bar shi wannan sai ya zamanto a matsayin wato masal wato wata kamar wata karin magana ce wanda yake dawwaman ma ba ta karewa ma inda kum yanfad wa ma inda Allah ba wanda mutum zai rinka yi makansa wa'azi da ita idan wani abu ya zo na duniya wanda zai rude ka gabarin imani ko gabarin kasancewa tare da Allah ka tuna da wannan ma inda kum yanfad wa ma inda Allah ba sannan Allah yake wala najziyannal ladina sabaru ajrahum wallahi zamu ba mu waɗanda suka yi hakuri zamu cika musu ladan su bi zamu yi musu sakamako da ladan su bi ahsani ma kanu ya'malu da mafi kyawun abinda suka kasance suna aikatawa wanda suka yi hakuri suka daure suka tsaya akan alƙawarin Allah tare da raunin da suke da shi da rashi da kyakkyawan alƙawarin da masu da mushrikai suke musu kan su zo wajen su suka hakura suka tsaya akan wulakanci da tozarta da kaskanci saboda Allah kawai to kun ga sun yi sabr kenan to shi ku as-sabr hakuri mutum ya dage akan bin Allah tare da tsangwama da za ta zo masa to wannan lada ne wanda yake Allah ne kadai yake ba da shi shi yasa Allah yake zamu cika musu ladan su bi ahsan da mafi kyawun abinda suka kasance suna aikatawa wato ba da kyakkyawa ba a cikin aikin su wanne ne yafi kowanne kyau to wannan wanda yafi kowanne kyau da shine Allah zai mutunta ka ba shi yasa ake cewa hakuri shine yafi komai lada a wajen Allah to Allah madaukakin sarki nan ya nuna mana cewar wato wannan samanan qalilan wato farai tumuni wanda yake dan kankani shine dan ya nuna mana kan cewa dukkan abinda za a baka a maimakon warware alƙawarin Allah to iwadun qalil wato musaya ne wanda yake dan kadan koda yafi komai samu a cikin abinda ake samu a duniya to wallahi wannan abun farashi ne dan kankani dan kadan ne akan alƙawarin Allah domin shi alƙawarin Allah abinda Allah madaukakin sarki yake bayarwa a maimakon sa wato yafi karfin nan duniya sai dai a wajen Allah shi yasa yace inna ma inda Allah huwa khairul lakum inda anan tana nufin ba wai tana nufin tare da Allah ba a'a abinda Allah ya tanada ya boye shi na iddihab wato abinda Allah ya boye na alkhairin duniya da lahira ga musulmi shine yafi alkhairi a gare su in sun kasance sun sani Allah madaukakin sarki kamar yanda yazo a hadisin Habbab ibn al-Arad zamu ambace shi nan gaba insha Allah Allah madaukakin sarki ya bayan wannan ayar na alƙawarin sa cewa zai yi sakamako ga masu hakuri sune waɗannan mu'minai da suka dage akan bin Allah akan alƙawarin Allah to sai kuma Allah madaukakin sarki yace wannan ba nasu bane kadai Allah yace man amila salihan duk wanda ya aikata kyakkyawa min zakarin aw unsa ko mace ko namiji wa huwa mu'min kuma alhali shi mu'mini ne wala nuhiyannahu hayatan tayyiba to wallahi zamu rayar da shi rayuwa wadda take kyakkyawa mai tsarki wala najidiyannahum ajrahum kuma zamu cika musu ladan su bi ahsani ma kanu ya'malun da mafi kyawun abinda suka kasance suna aikatawa ba kawai waɗanda suka yi wannan hakuri bane a duk wani wanda ya aiki nagari kuma mu'mini ne kuma ya nuna kan cewa da mace da namiji wajen sakamako a wajen Allah da wajen ayyuka da Allah madaukakin sarki ya dora musu ya nuna duk suna cikin wannan duk ɗaya ne daidai ne a wajen Allah hatta a wajen ayyuka sai dai inda aka kebance waɗansu ayyuka da wani jinsi ba da ɗaya jinsin ba kamar yanda Aisha tace mata ma akwai jihadi akan su Annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai jihadi akan su wanda babu yaki a cikin sa shine hajji da umra amma da mace da namiji dukkanin su wato ɗaya suke wajen neman aljanna kamar yanda namiji yake neman aljanna Allah zai bashi haka mace ita ma in ta nema Allah zai bata kamar yanda namiji idan ya aiki nagari zai samu wannan alƙawari na Allah shine kyakkyawar rayuwa alhayatu tayyiba shine tun anan duniya kuma Allah madaukakin sarki ya gaskata alƙawarin sa waɗannan bayin Allah da aka rinka musu azaba sai ga su Allah madaukakin sarki ya mai da su manya Khabbab ibn al-Arat yana daga cikin sahabbai da yaje wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kishingide sallallahu alaihi wasallam a inuwar Ka'aba yace ba za ka nema mana taimakon Allah ba ba za ka roƙa mana Allah ya yi mana wannan tsanani da muke ciki ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa wanda sai gabace ku akan zo da mutum a yanka shi da zarto a raba shi biyu a sa wani a cikin rami a tsefe shi da manjagara kamar yadda ake tsefe nama da wato manjagaran karfe yace Allah zai cika wannan al'amari hatta mace mai tafiya ke tafiya tun daga Sana'a har ya zuwa ga Hadramaut ba ta jin tsoron kowa sai Allah ko tsoron kyarkeci ya zo ya kama wato awakinta sai dai ku kuna gaggawa ne kuna gaggawa ne haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Khabbab sai ga Khabbab shi ya ruwaito kamar yadda ya zo a cikin sahihul Buhari yace hajarna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nabtaghi bidhalika wajha Allah min hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna neman yardar Allah da wannan aiki da muka yi fa wajaba ajruna ala Allah na dan mu ya tabbata a wajen Allah fa minna man maba daga cikin mu akwai wanda ya shude ya tafi lam ya'kul min ajrihi shay'a bai ci wani abu daga cikin ladan nasa ba a nan duniya kana minhum Mus'ab ibn Umayr daga cikin su akwai Mus'ab ibn Umayr ukila yawm Uhud an kashe shi ranar yakin Uhud fa lam yatruk illa namira ba abin da ya bari sai wata ittaguwa kunna idza qattayna biha ra'sahu kharajat rijla mun kasance idan muka rufe kansa sai kafafunsa su fito wa idza guffiya biha rijla kharaja ra'su idan aka rufe kafafunsa sai kansa ya fito wa min sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ghattu ra'sahu wad'u ala rijlaihi idhhab yace ku rufe kansa ku sanya injirici akan kafarsa aka binne shi a haka yace wa minna man aina atlahu samaratuhu daga cikin mu akwai wanda ƴaƴan itatuwansa sun nuna wato ya samu daga cikin irin fatahi da Allah ya kawo mu al'umman musulmi fa huwa yahdubuha gashi nan sai ci yake sannan yayi kuka akan wannan to fala nuhiyannahu hayatan tayyiba tun anan duniya in mutum ya aiki nagari ba wai sai a lahira bane tun anan duniyar Allah madaukakin sarki zai ba shi kyakkyawar rayuwa kyakkyawar rayuwar nan ta ishi mutum kyakkyawar rayuwa wato mafi girman abin da mutum zai samu na kyakkyawar rayuwa shine ar-ridha bima qusima lahu mutum ya amince da abin da Allah ya bashi qana'a domin wanda Allah ya bashi qana'a wanda ya koda an tara masa dukiyar duniyar nan ne bashi da qana'a wallahi mai qana'a ya fi shi domin wanda Allah ya bashi duniyar nan amma bashi da qana'a talaka ne kullun cikin bukata yake kullun cikin hankolan kari yake shi ko wanda Allah ya bashi qana'a dan kadan din da yake da shi sai ji baya bukatar wani abu sai dai godiyar Allah to wannan ita daga cikin hayatun tayyiba wannan yardar da abinda Allah ya kasa ya baka sannan da kyakkyawan da fata na cewa karshe mai kyau ne a gare ka wal aqibatu lil muttaqin wannan jin cewar al aqiba ta kace babu abinda ya kai shi wato kyakkyawar rayuwa jin cewar gobe ta fi yau jin cewar gobe ta fi yau domin kullun zaka zauna a cikin farin ciki a cikin wato kyakkyawan zato ga Allah jalla wa ala sannan kuma da lafiya da aminci daga azabi daga bala'i da kuma izzan musulunci wannan ita ce ta daga cikin alhayatu tayyiba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin sahih muslim kad aflaha man aflam wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata wato wanda Allah madaukakin sarki ya bashi musulunci kuma Allah madaukakin sarki ya azurta shi daidai gurgurdan abin da yake ya ishe shi sannan kuma ya bashi qana'a da abin da Allah ya bashi wannan ya rabauta Allah ya bamu rabo amin subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك السلامة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yeah.